لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi a yau muna 9 ga wata na Ramadan, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda ya dace wa 10 watan 4 miladiya ta 2022. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda ajiya mun ji farkon suratul Balad, surar da Ubangiji subhanahu wata'ala yake bayyana matsayin da garin Makka yake da, sannan kuma dubi ga matsayin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da. Bayan shi Allah ya biyo baya da bayani akan cewa lalle Ubangiji subhanahu wata'ala yana rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifan gaba daya, saboda dukkansu da wanda ya aihwa da wanda aka aihwa gaba ɗayansu alamomi ne da ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayin shi, wanda kuma duk mutumin da zai tsaya ya yi kiskirin akan harakan da ya shahi aihuwa, to zai tabbatar da cewa lalle wani al'amari ne na Allah mai girma da buwaya. Saboda sake-saken ɗan adam da lissafe-lissafen ɗan adam da diyan da ɗan adam zai tsara wasu abubuwa ya lissafa, harakar aihuwa ya gitta wannan wani al'amari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. To da haka Allah ya yi rantsuwa da haka, saboda ya zama tumar abin lura da abin ɗaukar izina da abin gane girman Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan al'amari. Sannan Allah ya ce ƙarshe, laqad khalaqnal insana fi kabad, haƙiƙa mun halicci ɗan adam, Allah ce fi kabad, a cikin wahala. a cikin wahala da kai kawo da dauki ba dadi rayuwa gogormaya ce alhayatu kifah babu zancen a zauna a ce a bari mu huta ko kuma a mu yanzu hutu muka zo a ba duniya bane in wane ne kai kuma in wa maka tsaye duniya tana cike da nata rikici da jagulgulu kala kala da abin da zai burge ka da wani abin da ba zai burge ka ba wani ya baka ƙari wani ya baka haushi haka kowannan akwai da haka gogormaya ce rayuwa ce dama Allah ya halicce ka saboda imtihani da ibtila'i da ikhtibari jarrabawa ce alladhi khalaqal mauta wal hayata yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji shine ya halicce al mauta wal hayat da rayuwa da mutuwa gaba dai Allah ya halicce su me yasa ya halicce su liyabluwakum saboda ya jarraba mu ayyukum ahsanu amala waye zai kyautata aiki yayi hakuri da cukuluftun duniya ba zai saba ma Allah subhanahu wataala ba zai iya bakin yanda zai iya ga cewa ya kaucewa duk wani abin da yake faddara ce ga Allah to wannan shine rayuwa sannan kuma shine abin da ya kamata da Adam ya sa a kan shi duniya dama gidan aiki ce duniya gidan wahala ne mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya gidan kaso ne ga dukkan mutumin da yake da imani saboda zuka zuciyarka ga abin da take so to wannan abin da zuciya take so kuma mafi yawanci shi shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce kuma haramun ne saboda ga wa zai jure wacece za ta jure wacece za ta yi hakuri mazalla yake cewa wa jannatul kafir ita kuma duniyar nan aljanna ce ga kafiri saboda abin da ga dama zai abin da ga dama a lokacin da ga dama bai da iyaka bai da komi amma mutumin da yake da imani wa iyaka gare ka kana da iyaka ina da iyaka muna da iyaka gaba daya akwai inda in muka je bin mu da ikon mu taka wannan wajen mu wuce idan kuma muka taka mun taka dokar Allah subhanahu wataala to ubangiji subhanahu wataala ya halicci dalan fi kabad wasu malamai suka ce abinda ake nihi da kabad din nan kamar Sa'id ibn Jubayr yace fi shiddatin wa talabi al-ma'isha a cikin tsanani da gogormaya na neman abin da mutum zai rayu da shi yanzu sahiyar da aka yi wani da tan kasuwa ya kasa ya tsare wuni zai yi siram a rana duk azumin nan da ake amma a rana zai wuni yana cewa malam duba mana haji ya zo ki duba abin nan iya da kyau ba kaza 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 haka zai baya gajiya ba Allah miye yake gogormaya ce ta neman rayuwa ta neman abin da zai rayu to waɗannan abubuwa duka in mutum ya kyautata niyyar shi to zai samu lada a wajen Allah subhanahu wataala shine Allah ya ce laqad khalaqana al-insana fi kabad ay yukabidu amran min amri dunya wa amran min amri al-akhirati dadam zai gogormaya akan tabbatar da rayuwa game da harakan da ya shahi rayuwar nan gidan duniya da abin da ya shahi lahira ya uwa musulmi addinin musulunci yana son musulmi mai kokari musulmi mai hamzari musulmi mai kazar-kazar a cikin rayuwa manzallah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minul qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if mai imanin da yake da kokari da kazar-kazar da hamzari kar ka zama insani kasul yani kawai ka zo ka zauna ka miƙe kafa kai jira kake kawai ba a son haka a cikin musulunci kai tashi kai gogormaya ka nema waɗannan kahuran da duk aka tashi buga misali na rayuwar duniya ake bugawa da su kasancewar suna morewa rayuwar duniya fa da makamancin wannan wallahi da zaka karanta ko kuma ka lissahi yadda suke rayuwa babu zancen hutu aiki suke da gaske gogormaya suke da gaske dare da rana aiki suke ba zan mance ba wanda daga cikin uwa yana aiki da wasu turawa a cikin wata proje babban baturen da shi ne kusan wakili na ita wannan munazzama a inda suke yake ce musu daga lokacin da ƙarhe hudu na dare yayi to daga lokacin ya ba su izini in kana da wata bukata na kiran shi a lokacin ma kana iya kiran shi ƙarhe hudu na dare sallah yake kiyamul layl yake karatun qur'ani yake ko istighfari ko salatu annabi ba ɗaya daga cikin su wanda yake yi me yake yi ya tashi wata gogormaya ta rayuwa dan haka wajibi ne mutum mai imani ya zamanto kai ne mafi kokari manzallah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa mafi tsarkin loman da dan adam zai doka sa a bakin shi shine abin da ka samu a dalilin jibin goshinka da kenan gubarmaya a cikin rayuwa da kai kawo da wahalhalun rayuwa wannan wani abu ne wanda Allah ya halicce mu a cikin wajibin mutum mai imani ne ba da kulawa akan haka ya tashi ya ayyayi aiki nan gidan aiki ne kuma aljanna ma sai masu aiki suke samun ta tunda Allah karshe da yayi bayanin cewa ɗan aljanna sai shiga aljanna sai ce ni'ma ajrul amilina madalla da aikin masu aiki kenan aiki suke suka samu zamu tashi aya ta biyar فطر الله سبحانه وتعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a yahsabu wai shin dan adam yana tsammahanin allan ya qadira alaihi ahad cewa babu wani wanda yake da ta cewa a kan shi ko babu wanda yake da iko a kan shi a bangaren da ya shahi amsan dukiyar shi nan bayani yana da alaka da abin da ya shahi dukiyar ce Allah yake jan hankali shin dan adam yana tsammahanin cewa wai babu wani wanda yake iko akan shi ne Al-Hasan al-Basri yake cewa bi ma'ana ya yahsabu allan yaqdira alayhi ahad ay ya'khudha malahu shin yana tsammanin babu wani wanda yake da iko akan shi na bangaren da ya shahi amshi dukiyar shi a duk lokacin da adam ya wadata yana jin cewa ya kai wani mataki a dalilin kaiwa wannan matakin da yake ga cewa ya kai sai yake ga kudin ma da ya samu duka dubarar shi ce da ka shi kudin shi ne a ta hanyar da ya ga dama zai kashe su to wannan shine abin da Allah yake jan hankalin dan adam wai shin dan adam yana tsammahanin babu wani wanda yake da iko akan kumtata wannan dukiyar tashi ko kuma a amshe ma gaba daya tsohon alhaji nawa ka gani suna da yawa a ce walida a garin na a cikin yan kasuwa su ne gaba gaba amma yanzu ha babu wannan hukuncin Allah ne kuma jarrabawa ce da ibtila'i amma a lokacin da dan adam yake da kudin suke shugowa yana tsammahanin cewa kai shi dukiyar nan ba yanda za a yi ta kare kuma babu ranar karewanta ana cikin haka yau da gobe ubangiji subhanahu wataala idan ya kadarta amshi abin sai Allah ya amshi to dan adam ya rika tuna haka katada yake cewa ibnu adam dan adam ya zunnu allan yus'ala an hadha almal min ayna iktasabahu wa ayna anfaqahu wai shin dan adam yana tsammahanin allan ya qadira alaihi ahad wai dukiyar da ya samu ba za a tambaye shi ba akan ta ina ya same ta kuma ta ina ya kashe ta shin dan adam yana tsammahanin haka a wajibi ne dan adam ya sani ko kuma ko ya sani ko kai ya sani ko ya yarda ko kar ya yarda duk abin da ka samu a cikin rayuwarka sai an yi raskona ta ina ka same shi sannan kuma kashewa ta ina ka kashe su to kaga wannan kadai a bar dan adam da shi ba karamin kalubale a cikin rayuwarka ba a ce yanzu haji yaki duba abin da ke cikin poshet ɗinki in nawa ne sai an tambaye ki ya kai suka shigo sannan kin kashe daga lokacin da mutum misali alƙalami ya hau kan shi zuwa yanzu ya kashe misali kamar miliyan goma kuna makamancin wannan to waɗannan kuɗaɗen da ka kashe ta ina ka kashe su miye ka aikata biye bayan biye sai an tambaye ka akan su shi yasa ɗan adam bai da wani dama da yake tsammanin cewa iya da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa diddigin ɗan adam a gobe kiyama ba zai gushe ba har sai an tambaye shi game da dukiya min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ta ina ka samu wannan dukiya sannan kuma ta wace hanya ka kashe da haka wajibi ne mutum idan zai kashe ya kashe ta hanya mai kyau idan zai samu ya yi kokari ya samu ta hanya mai kyau abin da yake na haram ne duk yawan shi kai kokari ka hakura da shi ka dangana da shi ba wani abin da zai kara maka a cikin rayuwarka in banda tabewa da asara Allah yake ta ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad wai shin dan adam yana tsammahanin cewa babu wanda zai iya kumtata arzikin shi a gare shi a amshi arzikin dan adam zai rika cewa yaqulu ahlaktu malan lubada sai rika cewa ai na ahlaktu na halaka ko na bada ko na ciyar malan dukiya lubada mai yawa zace wuri kaza ma ni ne gina masallaci kaza ma ni ne wani ne waje kaza ma ni ne kaza dan adam yana ta wannan lissahi yana ga cewa ya kashe kudade da yawa yanzu nawa daga cikin ayyukan ibada da ayyukan addini idan aka tahi tambaya ko kuma aka tahi wajajen waɗanda suke da hannu da shuni bana suke da hannunsu a kowane abu a ce alaji ku taimaka za a yi kaza sai ya rika kamar an takura mushi sannan kuma a daidai lokacin da wasu daga cikin wanda za su tambaya su ma suna tambaya kamar da wani sifa da hali na marere cewa a alaji gidauniya kaza ce za a buɗe idan kana da dama ka sa hannunka a ciki ko yayi ko kai yayi aikin nan sai an yi shi ko yana raye ko bai raye sai an yi wannan aikin menene matsala a ciki kar ku nuna wani karyan zuciya a wannan aikin alheri ne in kai kanka kama ba kowa kaima ba ladan da za a tattara gobe kiyama ba ni za a kira a bama a kai za a kira a bama da haka miye na marere cewa dan ka tai ana so za a aikata aikin alheri kaza a rika marere cewa wajen wani ana karaman murya ana wasu kalmomi nan neman shiga a wajen sha'a ga tsari da aka yi ga kudin da ake bukata kuma mutanen da za su yi aikin da mutane da amintattu su ma saboda akwai waɗanda sai a bada kuma sai su yi gaban kansu su ma kuma da yawa ta shafa ruwa ga waɗanda suke da wani abu a hannunsu su bada wani abu amma kuma abun ba zai isa inda ake bukata ba karshe sai ga sun ka alamatul istifham da alamar shakka sun sa kan kowa to lalle dan adam a lokacin da ya ciyar zai rika cewa yaqulu ahlaktu malan dubala na halaka dukiya mai yawa to wannan dukiyar da ka halaka mai yawa ka lissafa wajen gina gidan da kake ciki motar da kake hawa tsumman da kake saya a gidanka ana sawa abincin da kuke ci da dukkan wasu hidindimu da kake da dawainiya da kake na rayuwanka kai comparing su da abin da yake na addinin ka mai kama addinin ka lalle waɗancan ayyuka su ma ayyukan ibada ne in an tsarkake niyya amma a daidai lokacin da zaka ga idan muka tashi aikata wani aiki da yake da alaka da rayuwarmu sai mutum guda ya tashi aikin miliyika a daidai lokacin da aka zo masallaci ana neman aikin jika 100 sai kaga dole sai ana cungu-cungu wacce ta kawo wane kawo a hada aiwa ne ne wannan lazimin ne mu ji tsoron Allah kaga dakuna mu mun sa musu abubuwan more rayuwa managarta za ka gansu fes-fes kos-kos amma harkan da ya shafi addini sai ga abu a shagule a cikin wani yanayin da bai da kyau wani tafi mai shekara 20 a cikin wani masallaci a shuhuɗe duk in kai sujada a saman shi sai mura ta kama ka ko mutane suna shiga suna huta sai dai duk wani da ya kai sa kare sallah ko kuma a shi dama da ya tashi ba ya saya muku tafi ba tafin shi daga gida zai zo da shi in ya zo shuhudawa zai yi sallar shi a inda yake kuma baya ma so wani Hausa mai tafi shi halla me yasa ba za ka saya ka shuhuɗe masallacin gaba ɗaya ba kowa in ya zo ya sallah a cikin nutsuwa to waɗannan duka ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya ba su kulawa yanzu da Allah kadarta misali mutumin da ya sai wannan tafin da ake sallah a saman shi yanzu daga shuhuɗe tafin nan zuwa yanzu an kai shekara 100 duk ɗan adam ɗin da ya zauna ya yi sujada ga Allah ya zauna ya saurari karatu to shi kuma wannan mutumin sai an bashi kamasho na lada da Allah wani alheri kai wani alheri a cikin rayuwa misali akwai wani masallaci a Angoku wanda bai taka kara ya karya ba ki ɗauki yaunin shuhuɗe shi gaba ɗaya da tafi ko kuma ki sai fanka ki sa mishi ko kuma ki sai mikro a rika kiran sallah alheri ne mai girma la'alla wannan aiki ki ga ya buɗe miki wasu alherai na musamman na daban abubuwa ne wanda suna da muhimmanci mu kula da su a cikin rayuwarmu za su samu rayuwarmu albarka su samu abin da muke samu albarka to amma ɗan adam zai ciyar amma daga yayi wani abu da ta kara kana sai an dami jama'a da neman taimako shi kuma sai ka tambaye shi nawa ya bada alaji da aka daga kokon bara za a yi aiki kaza nawa ka bada har kake ga cewa ahlakta malan dubada kake cewa ka ciyar da dukiya mai yawa ka bada abu da yawa da haka ka rika lissafawa kanka cewa fa abin nan da kai na ayyukan alheri su ne abin da suke arzikinka wancan da ka ci ka je ka tsugunne da kasa ya tsufa ka hau ya lalace ka yi wane ne ya yi wane ne waɗannan abubuwan duka ba a lissa wasu a cikin arzikinka ya kuli bin adam mali mali adam zai rika cewa dukiyata 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 wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt shin dukiyarka me a cikin haka in banda abin da kaci ya lalace kasa ya tsuha riga ce zaki dinka kayare zaki dinka kina ji a cikin kayanki babu wanda yi wannan a yau da gobe ta rayuwa tana taya ke da kanki zaki doka ki ma da su ko kuma ya zama tun a cikin kayan ba sai wani lokaci kin ga su ke to ashe waɗannan kayan suna nan amma da su ne position na harko a cikin kwalloki a cikin kayanki wasu kyau yanzu su me suka yi sun lalace wannan rabanki wannan sawan da kike an kare shi ke na kare magana ya riga ya kare to da bai lalace dukiyata bai a cikin dukiyarka bai wuce waɗannan abubuwan ba amma dukiyarka ta haƙiƙa ita ce abinda ka yi shi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala don samun guziri a wajen Allah misali ƙoƙari kai ka samu damar da har ka kai matakin da ka iya gina rijiya misali mutane su sha ruwa mafi girman aikin alheri saqyul ma mazalla ke cewa shayar da ruwa a ce ga wani ƙauye wataƙila ma ƙauyenku ne mahaifiyarki daga can take ko mahaifinki daga can yake ke kai kokari kika ji aka musu famfo dan burtsatse ko kuma aka musu rijiya ta gargajiya su rika jayewa da guga to wannan fa alheri ila ma la nihaya kina kwanci a kabarin kila dana iske ko kika gina masallaci ko kika gina makaranta ko kika sai wani adadi na alqur'ani misali ga sunan qur'ani a aje wasu ne za su siyasu kawo su aje yanzu buɗe da zabi makaranta suna da kama shi na dada wallahi aiki ba kofin alheri iya da fadi kofin alheri iya da fadi to a dan adam abinda yake dukiyarka shine abinda ka taskanta ma kanka na hanyar ayyuka da ka aikata managarta wanda zaka same su a wajen Allah subhanahu wataala ba magana abinda ka ci ba magana abinda ka saba kuna matamancin wannan yaqulu ahlaktu malan dubada wannan shine maganar da mujahid al-hasan da qatada da imamu suddi suka ambata sai Allah subhanahu wataala yake cewa ayahsabu allam yarahu ahad ay ayahsabu allam yarahu Allahu azza wa jalla wai shi dan adam yana tsammanin cewa Allah baya gane shi kana ta kaciyar da dukiya da yawa ko kuma dukiyar karewa za ta yi saboda siyarwa saboda bayarwa wai shin baka san ba cewa Allah yana ganin ka kuma ya san lissahin dukiyar ta kai take alam ya'lam ayahsabu al-insanu allam yarahu ahad ko kuma ya zamanto dan adam ayyukan da yake aikatawa na ba daidai ba wai yana tsammanin Allah bai sani bane ba a inda dan adam zai doki wani zai yi bulaguro saboda yaje sa'a ma Allah wani zai bar anguwar su saboda yaje sa'a ma Allah wani zai doki tadabir kala-kala salo daban-daban na shi dai ya fake wa idan mutane ya sa'a ma Allah subhanahu wataala wai kai da kake faman haka ayahsabu allam yarahu ahad shin kana tsammanin Allah baya ganin ka ko kuma ba wanda yake ganin ka ko da zaka boye ma idan kowa to ka tabbatar da cewa alam ya'lam bi anna Allah yara shin baka san cewa Allah yana ganin ka ba duk abinda zaka aikata da kai ka wanda zaki yi zan yi zamu yi mu tabbatar da cewa yana karkashin kulawar Allah subhanahu wataala da haka dan mi zamu sanya Allah ya zama to shine ahwanan nazirina ilaina shine mafi kaskanta wanda zasu kalle mu ka boye ka rinrihi ka kaura kai wane ne kai wane ne duk ka boye ba kowa to amma ka boye wa Allah baka boye wa Allah ba kuma ka sai yana kalle ka to dan me zaka aika ba da haka dan adam ya ji tsoron Allah subhanahu wataala a cikin kokon zuciyar shi sannan kuma wannan gaba anan bizat idan dan adam bai tsoraci Allah ba babu wata doka a duniya wanda zata iya dakatar da adam akan aikata ba daidai ba saboda idan aka huddo salo dubu da doka dubu to dan adam shi kuma iya da kokolluwa wanda shi ma zai huddo salo na kubcewa daga wannan dokar wataƙila shi kuma sai ya samu hanyoyi dubu biyu idan kaza iya yayi kaza in kaza iya yayi kaza in kaza iya yayi kaza babu wanda zai iya sawa dan adam ka'ida ya tsaya waje guda ɗaya tak in ba ubangijin da halice shi ba shi yasa ka duba duk wani salo da duk wani tsari da ake ciki na rayuwa wai akan ma ubangiji yana kare abubuwa da yawa amma babu wata doka da zai a yau wanda dan adam zai yi ta face sai ka samu cewa dan adam ya samu wani salo na warware wannan dokar salo wanda suke masu yawa shi yasa tsarin musulunci a tarbiyantar da mutane kowa ya ji tsoron Allah idan mutum ya ji tsoron Allah magana ta rige ta gane ya san duk inda yake duk inda ya tsuguna duk inda ya kai cewa yana nan karkashin kulawa ta Allah subhanahu wataala kuma Allah yana ganin shi Allah sa abin da yake aikatawa shi yasa ai kwata bangaren tarbiya kar ku tarbiyantar da yaron ku cewa ya kune yake jin tsoro shakhsiyan ya zama to danki tsoron ki ne yake ji yake tsoron ki ne kake ji to yanzu shikenan karatu take na boko abinda kowa ya imani da shi 100% ko 100% 200% sai ta samu baccalaureate da ta samu baccalaureate sai aka ce to misali yanzu ba anan za ta yi karatu ba za a dauke ta daga nan kuma a kai ta wani waje kuma can za ta yi karatu kuma ke biki iya ce a idan ta tafi inda kuma anan din ke ba ta ganin ki ke da take tsoro idan akwai rishin tarbiyya tare da ita kawai tarbiyyar ita tsoron ki ne take shi amma ta aikata ba daidai ba tana ga wannan ai ba wani abu bane ba me yasa bata aikata ba wancan lokutan mammata take tsoro ko babanta take tsoro to yanzu ta zo inda babu mammata babu babanta kuma yara da yawa sun lalace a dalilin haka amma ki sanar da danki girman Allah ki sanar da diyarki girman Allah ta rika jin cewa ko kina nan ko baki nan ko kina raye ko bikiya raye cewa ubangiji hayyun lila yamut shi rayayye ne baya mutuwa kuma shi yake kula da duk aikin da zaki aikata da kai kawon da zaki ubangiji ya san me kike aikatawa kuma shi ne zai baki sakamako ko kyakkyawa ko kuma sabanin shi a lokacin da daya samu irin wannan tarbiya magana ta rike ta kare ka tarbiyantar da yaranka akan ya ji tsoron Allah ba ya ji tsoron ka ba kai a karan kanka Allah yake cewa alam naj'al lahu aynayn ay yubsir bihima wai shi dan adam shin ba mu bane muka mishi kyautar ba mu sanya mishi ba aynayn idanu guda biyu ga sanan idanu ne guda biyu Allah ya ba kowa zaka daga ka kalla iyasar ranka babu zance a ce a wannan ganin shi yayi sanyi saboda akwai abubuwan da ya kamata a ce ya aikata bai aikata a haka kawai ka tashi ba abinda ka ba ma Allah ya baka idanun tankarkar kana kallo da su yanzu kawai misali a ce idanunka za su rubu daga masallacin da a ce misali kawai ka huta a sayuka daga waccan kohu a ce ka huta daga wanga kohu kaga kahinka kai inda za ka huta tabbas goshinka sai ya yi cunkuru saboda sai ka kai wa ɗaya daga cikin waɗannan gimshiƙan hali kuma gashi sabantakan shiga makamta saboda baka saba ba inda ka saba ne kai za ka yi da tsanaki da sauransu kana ta yi ka ji kaɓo to Allah maka wannan kyautar kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya wasu sinadarai a cikin idon nan gashi na kana kallon abubuwa a lokaci guda kuma ubangiji yana nuna maka kalansu daban-daban ne yanzu kadarta misali Allah ya yi ka kawai idanunka kai duk abin da ka gani kawai tsanwani ko kuma duk abin da ka gani kawai kai shani ko kuma duk abin da ka gani kawai baki ne haka yake kawai kaga akwai damuwa amma saboda morewa da jin daɗi da sassauya abubuwa Allah sai baka za ka ga kala daban-daban ka ce kaya kake so amma launi kaza kaza kake so amma kala kaza har ka ce ai launi kaza ya fi kyau kaza bai da kyau kaza ya fi wane ne duka wannan ni'ima ce ta Allah ka daga idanunka ka kalli rubutu ka karanta ka duba yadda makahi suke karatu rubutun na musamman ne sannan kuma idan ka zo karatun haka hannu ne za a dora ana bin sadr bayan sadr kuma sha bayan wahala mai girma da aka bi ta kokarin karantar da su wannan usulubi amma kawai gashi na idanunka za ka bude ka kalla ka karanta kama Allah godiya akan haka duk yadda ake cikin halin rintsi to kai kuma ubangiji ya baka idanun da zaka iya dubawa ka gani ka ajje kafarka inda ya cancanta ba za ka ajje ta inda bai cancanta ba me a damanka me a hagun ɗinka me a gabanka me a samanka me a wane ne duka kana juyawa ko kuma wani ba sai ka juya ba duka gashi na a gabanka na kallo alam naj'al lahu aynayn Allah ce shin ba musamman ba sanya wa dan adam ba idanu guda biyu ba suke da alaka da abin da ya shafi karatu da suke na abin da ya shafi idan dan adam suke cewa idan dan adam kamar wata wani mu zaka kira shi da suna wani abu ne tukurkur haka wanda yake kamar an nasa shi a cikin wani teku na ruwa kamar ruwa ne a cikin ruwan ne idan shi kuma yake giggilmawa sannan kuma a cikin wannan ruwa Allah shi ba ruwa bane kala daya ai shi ma kular kular ne wanda wannan shine yake baka damar daga ka daga ka kalla ka gane abu kaza kular kaza ne abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne ni'ima ce Allah yayi a gare mu mu yi godiya ga Allah ta hanyar kallon abin da ya kamata ta hanyar karatun abin da ya kamata ta hanyar amfani da waɗannan idanun namu don mu yi aikin da Allah zai rinda mu Allah ce alam naj'al lahu aynayn shi mu sa baba mun ba dan adam ba kyauta na idanu wanda yake gani da su walisanan Allah ce muka bashi halshi wanda wannan halshin yantiqu bihi fayu'abbiru amma fi damirihi wanda zai magana da shi ka faɗi abin da ke cikin zuciyarka yanzu ka dubi mutumin da ba ya yin magana sai dai ta kwatance kuma a duk kwatancen da zai yi bai iya amayar da abin da ke cikin zuciyar shi hakikanin amayarwa sama da a ce da halshe ne za ka yi bayani idan ka faɗi da halshe kai da kanka kana jin wani morewa na musamman kana jin abin da kake so abin da yake cikin zuciyar naka ya faɗu yanda kake so ta wannan halshen da Allah ya maka kenan sannan halshen da ni'ima ce Allah ya gare ka amma kuma a jarrabawa ce a gare ka a duk lokacin da kai amfani da wannan halshen naka cikin furta kalmomin da Allah mai girma da buwaya yake so ya yarda da su to Allah zai yarda da kai idan zama to kai amfani da wannan halshen naka wajen furta kalmomin da Allah bai yarda da su ba to wannan halshen sai ya zamanto maka makami ne ko wani abu ne wanda zai kai ka zuwa ga azabin Allah shi halshe sila'un nazu haddai makami ne wanda yake da baki guda biyu kamar yadda ka san wuka wanda take ci daga kowane kote in kaga dama ka yi amfani da ita daga nan in kaga dama ka yi amfani da ita daga nan to halshe haka yake in kaga dama ka yi zage-zage ka yi surutai na banza ka yi maganganu na batsa in kuma kaga dama ka karanta qur'ani ka karanta hadisi ayi nasiha ayi wane ne ayi wane ne da ka mu yi kokari mu yi amfani da wannan ni'imar da Allah ya mana cikin abin da zai jawo mana yardan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallam bi kalima min sakhtillahi la yulqi laha bala da adam zai yi furta kalma daga cikin kalmomin da ubangiji subhanahu wataala baya so wannan kalmar a dalilin furta wannan kalmar sai wannan kalmar ta zamanto mishi sababi na fada gidan wuta a daidai lokacin da shi wannan bawan la yulqi laha bala yana ga ba komai bane ba dan na faɗi kaza to menene dan nace kaza a yau akwai wanda suka dauki zagi ba komai ba zage-zage dan yayi zagi ko ta yi zagi bai kai wani abu zaka ji matukar kunya a lokacin da ka ji mace tana zagi ka ga mace zagi a shar kala-kala sinifi-sinifi launi-launi daban-daban da mai tarkiki da mai tafhimi da sauran da makamancin wannan duka zaka ji tana yi kuma tana yi ne wai dan ta nuna cewa ita ba ta da mutunci akwai kayan kunya wallahi lalle zagi haramun ne hatta ga namiji amma kunyar shi wallahi ta haƙa ruwa a lokacin da kaje mace tana yi duka iyayenki kin karantar da su inda ake zagi ke kika koya musu da haka duk lokacin da suka yi zagi kina da kamasho na cewa ke ce kika koya musu da haka mutum ya hankali wallahi ba abin da za a yi da kin fasa yin zagi ba abin da za a yi abu ne mai yiwuwa yana yiwuwa akwai wanda in ya fusata shi ji yake dole sai ya yi zagi tukun zai ji ya faɗi abin da ya kamata a wallahi ba haka nan bane ba bai da wani amfani akwai wanda kuma saboda tsabagen ya saba da zagin yana gama a ce a fasa zagi kawai wani abu ne wanda yake mustahil impossible ne wanda ga ana garnama a sa mutum kuɗi in ya yi minti ɗaya bai zagi ba ana sa kuɗi daga kalmar da zai fara sai ya danna wani zagi ko ya ce yau minti kazan ne ba na yi wani zagi ba alhali kotun ya yi zagi akwai wanda yana haɗuwa da ɗan'uwan shi zage-zage ne za su fara kai abokina ka ci kazanka ka ci kazanka wallahi abu babu daɗi bai da amfani mu nisanci haka ubangiji subhanahu wataala ya haramta haka sannan kuma abin da yake cikin haka akwai tsinuwa ka riƙa zage-zage mai amfanin zagi bai da amfani ka tsarkake bakin ka ya zama to baki ne nagartacce tsarkakakke tsaftataccen baki ba bakin da yake cike da datti ba duk wata kalma mara kyawu da ta kwana a duniya to bakin ka iya faɗin ta ina da dalilin ribar me za ka samu da haka ubangiji ya mana baiwa ta lisanin halshi wanda dole mu aikata abinda Allah yake so da wannan halshin kar kai maganganu na ƙarya Adam zai ƙarya wani ya sheda zir yace wallahi a gabana akai kuma billahi daga an tuso shi gaba sai he a gane cewa ashe ƙarya ce yake yanzu nan kwanan baya wani yake magana akan wani malami yana magana akan malami malami yace duk wanda ya tado masala kaza in kuka ji ku kira ni yace kai a gaban ka akai yace wal a gaban shi akai wannan mutumin ya kira malamin da yazo kawai mutumin fa buhital ladzi kafar mala sai shiga dimuwa da kamikami a wallahi a waje kaza ne aka ce wane ne kai kace a gaban ka akai kuma to irin haka tana faruwa kuma iya daga cikin alamun da manzo Allah ya bada na tashin kiyama za a samu irin wannan mutanen wanda ba sa ji ba sa gani dan su yi ƙarya su yi sheda zir wannan wani abu ne wanda yake ba wani abu a wajensu ba to mu ji tsoron Allah kar mu zama to daga cikin waɗannan mutanen da halishi ake amfani a yi da mutane a yi gulma wacce ta yi da wacce wacce da wacce su haɗu su riƙa ƙus-ƙus ana zumbe ana nunawa ana ƙyahuce duka haramun ne wannan halishin da zaki amfani da shi lalle tabbas bai ke sarrafa shi cikin abin da zai ja miki yardan Allah ba sai da fushin Allah da halishin da ake amfani ake annamimanci annamimanci a hada fada tsakanin wali da wali da rashin fahimtar juna a aihuwar da wali da wali a ce ba sa ga maciji me yasa saboda matsala kaza annamimi ya shiga yayi yawa tsakanin su shi yasa har kullum duk mutumin da kake kyauta ma tsammani in wani ya kawo maka gulman shi kar ka sake ka beka wuya akan ci abin da ka yarda shi kana ne kuma in ma yayi kashi yama in ka da dama ka mushi na sai an baka da dama kyale shi Allah ke hanya kai yana rage maka mi yana rage maka aiki ɗaya daga cikin magabata aka zo aka ce kai aka rabaka Allah wani ho yana can fada kaza ya same ka sai hige ka yake sai samu su halawowi masu tsada ya bada ya ce wannan sakona ne zuwa ga wannan mutumin da yake da ni aka ce malami yasa ya ce wallahi wannan abin da na bada a kai mushi iya makurar abin da nake ji a cikin rayuwa na ƙarshe ne kenan wajen jin daɗi sai na kai mushi shi ma ya ɗan ɗana kaɗan saboda ni ma za a bani abin da ya yi mahimmanci a cikin rayuwar shi wanda shi ne ladar da ke shi ladan shi za a bani a gobe ƙiyama bari in ba shi halawa shi ma ya ɗan rage matsala a nan gidan duniya kafin mu tsaya can ka gani kuma tabbas shi ne abin da zai faru shi ne abin da zai faru duk mutumin da kika zauna wanda kika zauna kika yi da ita wanda ka zauna kai da shi to wallahi ka rubuta ka ajje sai an zo gobe kiyama an dauki ladanka an bashi aunawa za a yi a lissafa a kalkila a ce wane yayi da kai lokaci kaza da lokaci kaza wannan za a kimanta shi da kamar lada dubu kaza ko dari kaza ko miliyan kaza ko miliyar kaza sai a gabce a cikin ayyukanka sai a bashi ka jama kanka kai sallah ka wahala kai azumi ka wahala kana azumi kana gulma kana yi da mutane kana annamimanci da haka wajibi ne mutum yi amfani da halishin shi a cikin abin da zai zamanto ya ja mushi yardan Allah subhanahu wataala sannan wannan halishin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa ruba sa'imin zai iya yiwa wani mutumin da yana da azumi amma laysa lahu min as-siyami illa al-ju' wal 'atash bayyana sakamakon komai a cikin azumin shi in banda ishruwa da yunwa me yasa saboda yayi amfani da halishin shi wajen maganganu marasa kyawu da aikata ayyuka marasa kyawu ɗan uwa ni'imomin halishi suna da yawa sannan ko ba sa ilisa uwa daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi ga wannan halishin da Allah ya mana kyautan shi shine halishin nan da shine zaka iya ɗanɗana abubuwa kuma ka gane matsayin kowanne ba tare da an baka wani gaba ba a jikinka a ce an kana so ka ji sukari ka danna waje kaza ko kuma ka murɗa waje kaza in kana so ka ji gishiri danna kaza idan kana so ka ji dabri danna kaza idan kana so ka ji gardi danna kaza idan kana so ka ji dabri ka danna kaza idan kana so ka ji daci babu wannan kawai daga ka kurba kurbanka yake da wahala duka wannan sakonnin za su isa in zaki ne zaki ne in zahi ne zahi ne in sanyi ne sanyi ne ka duba mutumin da zai kurbi abu mai zai yana kurba da kurban shi da maido shi duka lokaci guda zai furzo shi ce wa lahiya ya ce tsahi sakon tun ya isa ko kuma wani doka ya shayi ce a kai ma yanzu aka bani shayi sanyi karai ya aka yi gane daga halshen nan wani ya ce a wannan zahin ya yi daidai ne tsakanakiya zahin mutawassil ne bai yi yawa ba bai yi kaɗan ba da Allah wace na'ura ce kake da take lissafa maka waɗannan abubuwa wallahi mu ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala iya da girman da wajibin mu ne mu yi da'a da biyya gare shi ga sunan abubuwa shi yasa ce wa fi anfusikum afala tubsirun wai kai a karan kanka ka kalli kanka da kanka kai da kanka wa'azi ne kai da kanka wa'azi ne abubuwan da Allah a cikin gangan jikinka kadai wa'azi ne yanzu ka duba irin aikin da koda take a jikin dan adam na tace jinin shi a cikin aqsa mafi gajartar lokaci da hidima da take da dawoyin da take yanzu ka duba wanda nashi ya lalace a ce sai an je an mushi wankin jini ko wankin goda dialysis tanonukan ake batawa na ruwa sai an nemo jinin da za a sa mushi amma kai kaka ba muna rayuwa ba mu san ma me ake ci a ciki ba salim alim lahiya lubunmu da matsalan komai alhamdulillah godiya ta tabbata da Allah walisanan Allah ci wa shafatain kuma Allah ne ya ma dan adam shafatain labba guda biyu ni'ima ce idan da babu daya za a ga cewa wani iya da nakasu a cikin halittar shi amma Allah maka wannan ni'imar sannan kuma wannan labba guda biyu bayan furtawan da halshe yake sannan kuma wannan labban su suke kara makkana dan adam da bashi dama ala al-kalami wa akli at-ta'ami wa jamalan li wajhihi wa famihi su za su baka dama na yin magana yanzu ka duba haka gani mutum yanzu a ce misali a hudda daidai nan a jikin leɓinka ko na sama ko na ƙasa a jin da za ka riƙa yin magana waɗanda Allah ya jarrabe su da wannan cuta kaga ɗan guntu ne babu ba akwai ba hatta furoje da suke gyara irin wanda leɓin shi ya ɗan tsage ko ya yi wane ne in ɗan guntu babu ba ƙaramin gwagwarmaya ba ce ba wallah za ka riƙa magana kamar sai dai ya yi da ya yi ko na makamancin wata za ka gani abin duka babu daɗi ɗan wani guntun abu wanda bai ta kara kare ba kai kuma ba ka ma lissawa shi a cikin wani ni'imar da Allah maka ba to magana batta daidaituwa dole sai da waɗannan labba guda biyu wanda Allah ya maka sannan kuma ba haka nan wa aklu ta'ami da cin abinci shine abin da ya rihe in ka ɗauka kasa in ka gumtse yana hutowa ba ya hutowa amma ƙadartar adam bai da leɓe ya ce zai ci abinci kaga zaman abubuwa idan abin da ya sami ya zubo na sai abin da ke da alaƙa da ruwa ko kuma in zai tamna da zai ai halishin shi da miyokin shi zai sa abu kuma dole ya zama ruwa ka hanyar ka inda zai haɗe shi to daga ya zama wannan matakin mai zai fara kawai zubawa zai riƙe kaga Allah maka komi misali a ce wannan ɓangaren ka da matsala ka isa ka fito kai ƙwango a cikin mutane wa jamalan lil wajhi kuma sannan wannan labba kyawu suke ƙara wa fuskar mutum suna ƙara wa mutum kyawun fuska wa famihi kuma da kyawun bakin shi da sauran abin da Allah mishi na ni'imomi to waɗannan dukkan ni'ima ce wadda ubangiji subhanahu wataala ya yi a gare mu zamanto masu kallon waɗannan abubuwa da duba su wanda wannan zai sa mu gare girman Allah subhanahu wataala mu yi godiya ga Allah mai girma da buwaya Allah ya yi ni'imomi a gare mu ni'imomi masu girma wanda ba sa lissahuwa sannan kuma la nuti'u ala shukriha ba ma iya tsayawa ma mu ma Allah godiya akan ni'imomin saboda mu da kanmu musamman ni'imar nawa ne yanzu duk gaban da suke jikinka wata gaba ɗaya tak in ta tabu ta bugu sai ka ji halau abubuwa gaba ɗaya su sake maka ci wa lillahi ya ce wallahi kwana ne ban yi barci ba kuma a lokacin zaka gane dare tsawo gare shi amma yanzu a haka lahiya lauka da kakwanta kai ta shinkori sai karɓi wallahi yanzu ne hulakwanta hawa mala lahiyar kalau wallahi shi yasa wallahi bakar lahiya daren nan ɗaya ne za ka ji shi mutane kowa ya kiskiri ya kwanta mutane daga gidanka suna ta shinkori ana ta abubuwa kai ka juya ka kaɗa ka raya kawai kai kai ni'imomin Allah suna da yawa akan mu ko kuma barci gagara barci gagara yanzu zai zauta zai tashi ka rika hada lissahi ko mun kai jabuwa shi yasa kaman duk mutumin da zai duba irin waɗannan abubuwa kaman bakka da wani abin da zaka ce zaka saba ma Allah kaman anta lasta bi shay kai ba komai bane ba kuma duk abin da kake ji kana takama da shi da kake da yanzu Allah ba duka zai amshe ba ha kawai ɗaya ne za a dakatar a cikin miliyan kai ko kuma a ce ɗayan ma a raba shi so miliyan a dakatar da ɗaya daga ciki shikenan duk abin da kake takama da shi da wani fantama wanda kake da wani duka ya zamanto ragegge ne ko kuma la'alla ma duka ya tashi daga aiki yanzu din ni'imar da Allah ya baka misali a zo a zare hankalinka a zare hankalinka shikenan kudi gare ka a mai mulki sai dai kokari in ma ba a iya sake ka ba to ta karkashin kasa kai kana ge kana tashi sharatu kana gida kana surutan banza mai mulkin wani ne za ka dora duka ga kanan kafafuwanka su ne hannunka shi ne bakinka huskanka wane ne wa duka komi gashi nan amma wannan gaba ɗaya aka rasa sai aka mai da ka aka jefa ka cikin kundin shara bakka da amfani a rayuwa to wannan hankalin kuma umurni ne na Allah gani da kake gani umurni ne na Allah ji umurni ne na Allah ba kunnan bane yake ji a he ne samu umurni daga mai bada jin shine Allah shi ubangiji shine wanda yake musabbibul asbab duk sababin da ka dauka in ba shi ga dawo ba kuma sababin ba wani tasirin da zai ba wani tasirin da zai daka ni'imomin Allah ba ma iya godiya akan su ga sunan burjik masu yawa a gare mu ubangiji subhanahu wataala ya mana gaban nan ga sunan wanda wajibin da yake kanmu shine mu tsaya mu ga cewa mun bauta wa Allah da waɗannan gaban namu Allah subhanahu wataala ya tursa sukatan mu akan yin abin da ya kamata bayan shi Allah subhanahu wataala yake cewa walisanin wa shafataini cewa hadainahu najdain
wa hadainahu najdain فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا
Na'am ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa hadainahu najdain Allah ce mu ne muka shiryar da dan adam an najdain shine alheri da sharri shiriya da butulci godiya da kafirci Allah ce mu ne muka shiryar da ran dan adam akan wannan yani Allah ne ya ba dan adam ran dan adam daman ko yayi godiya ko kuma ya zamanto ya butulce wa Allah subhanahu wataala Allah ya ba ran dan adam wannan dama daka babu wanda zai je gobe kiyama ya tsaya ya ce a ai ni ba a shiryar da ni ba ban san yanda zan yi ba bakkar wannan hujja Allah ya aiko da manzanni ya safkar da littafai li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar wani ya zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya tsaya ya yi kekama ce wani lahiya wacce yaya ki ce aini ba wanda ya zo ya mu azaba wannan Allah ya kuda manzanni ya saukar da littafai saboda amma mutane wa'azi wanda ya zamanto a matsayin yanke hamzari babu wanda yake da hamzari ko kuma uzurin cewa ai bai sani ba daka ka tashi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ki tashi ki bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala gurgudan hali wanda wannan dama ce wanda Allah ya ba dan adam Allah yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira Allah ce mu ne muka halicci dan adam daga nutfa dugo na maniyi amshajin nabtali wanda wannan dugo na maniyi wanda ya haɗu tsakanin namiji da namace a matakin kwana 40 yana matsayin maniyi kwana 40 yana matsayin jini kwana 40 yana matsayin tsoka dan sannan kuma a zo a busa rai fa yu'maru bi arba'i kalimatin a busa rai sannan kuma ayi umurni da kalmomi guda hudu arziki ajali shekara kaza kaza da sauransu to anan ubangiji subhanahu wataala yake cewa nabtalihi me yasa muka halice shi saboda mu jarrabe shi saboda mu jarrabe shi rayuwar da muke ciki jarrabawa ce ubangiji subhanahu wataala yake cewa afahasibtum annama khalaqnakum abathan
afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un
ubangiji subhanahu wataala yake cewa afahasibtum wai kuna tsammahanin cewa annama khalaqnakum abathan mun halice ku ne haka nan kawai dan wasa a zo ai kidi ai waka ai kokowa ai shadi ai balu ai wane ne haka kawai shine abin da ya samu kalice ku yanzu ka duba abin takeici da za ka gani a cikin watan Ramadan ka ga mutane suna lido wai rana suke rage wuni suke wannan ta biyo da asara kai wannan in baka iya karanta Qur'ani sa'a cikin salula ta kunna Qur'ani ka saurara mana wai an zo an taru wai lido ake wane danna wane danna wane danna kaga shi wannan lido a karan kanshi dama haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake amfani da wannan tsokan hannunku da kuke a ciki kamar kuna tsokan hannunku a cikin nama a jinin alade ne shi kuma najisa ne kamar duk wani abin da ka san najisa ne wani bayan gari ko a ce kawai kuna hannunku da kuke dosa na wannan wane dosa na kuna dosa na wannan a cikin najisa kuma a cikin watan Ramadan da aka wajibi ne mutum ya gyara alaka tsakanin shi da Allah rayuwar na ibtila'i ce da jarrabawa faj'alnahu Allah ce muka sanya dan adam sami'an mai ji ne saboda zamu jarrabe shi a cikin jin da zai basiran muka sanya shi yana gani saboda zamu jarrabe shi a cikin ganin da muka bashi Allah ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura mu ne muka shiryar da dan adam tafarki na in koyi godiya ga Allah subhanahu wataala ko kuma ya fitircewa Allah daka mu yi kokari kar mu yi wasa dama ce Allah ya bamu namu zamanto masu godiya ga Allah me ya godiya ga Allah Allah ya ce aiki Allah ya ce a bari ki bari Allah ya ce kai ka bari ka bari Allah subhanahu wataala ya bamu karihin zuciyar da zai zamanto duk abinda Allah ya ce ayi to zamu zo da shi gurbin da yanda zamu iya abinda aka ce a bari kuma zamu yi kokarin bare shi ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu karantarwar da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تنبيه تجيء متمن دا أكي كيرن شدا سونا دا ما سونا ما هي في شبا ومن يجي سبحانه وتعالى يا إجا عنك لأكنتي وبايا حالتا أكيرا متمن سونا ما هي في شبا ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله الله تكو كرايز رسولا هو ينسو بالنسو شين أبن ديكي ديدي أوجع الله سبحانه وتعالى تو إذا من تو مسالي متني واندا يازو تحنجر نقول بسنب واي أغيش يازو تحنجر بسنب واي أغيش واندا وانا أبو نهركو ابتلائي جرباوا كاقد يتش ليبلوكم أيكم أحسن عملا جربا كالدام زاي جربا كزاي aga cewa zaki jure ko ba zaki jure ba zaka jure ko ba zaka jure ba yaya zakai hakuri zakai ka dangana kamar da al'amari zuwa ga Allah ko kuma a nuna zakai baka yarda ba kuma idan baka yarda ba ya zakai baka da khiyar ibtila'i la'alla wannan abun ya zamanto maka sababi hakurin da zakai zamanto maka sababin shiga gidan aljanna ita kuma rayuwar nan ta duniya din yanda ta yi dadi karewa za ta yi din yanda ta ki dadi ma karewa za ta yi in me ake hadi karewa zai in me ba hadi karewa zai waye managarci inna akramakum indallahi atqakum wanda yi ku jin tsoron Allah shine na Allah duk danganinki da ko ke yar gidan wacece ba ruwan Allah da yar gidan wacece ke abinda ake zuwa kawai shine aiki me aikinki man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu'iyannahu hayatan tayyiba sanaw wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aikata aiki na alheri namiji ne ko mace Allah ce na farko zamu bashi rayuwa rayuwa mai dadi a nan gidan duniya fala nuhiyannahu hayatan tayyiba sannan kuma a gobe kiyama wala najziyannahum ajrahum zamu ba su sakamakon aikin da suka aikata mafi kyawun aiki mafi kyawun lada Allah zai ba wannan bawa amma ana bukatar juriya da hakuri lalle babu dadi a ce ka zo ta hanyar da baka da mahaifi ka san waye mahaifinka ba to amma idan ka jure kai hakuri ka mai da al'amarin ka ga Allah subhanahu wataala ka yarda ka runguma da hannu biyu imani da kadara mara dadi ka yarda haka Allah ya hukunta maka ka meka wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan Allah kuma sai maka wani tukuci na musamman wanda yake da uban idan bai bi Allah ba kowa bane shi a wajen Allah sannan a irin wannan yanayi sunan da ya kamata to mutum ya jingina wa kanshi tunda ai dole aka samu sunan ka ya samu sunan wanda zai tsaya a matsayin mahaifi ko makamancin wannan sai a samu wanda daga cikin ƴan uwan mahaifiyarki sai a sa mishi sunan sai a hada shi da sunanki sai zaman to haka ake kira ki ina ga wannan shiri zai zaman towa ahsan wa aula wallahu a'lam ko kuma wanda ya jibinci lamarin ki tunda wannan hali ne na darura tunda ba san mawaye mai inda an sani ne aka sauya shi to wannan anan kuskure yake zauwa saboda so diya mutane la sai ma idan uwaye su ba su da wani abu sai ga mutum ya sake sunan baban shi yanzu kwanan nan wallahi yake ba da labarin wani ya sake sunan uwan shi ya sake kawai ya dauki wani suna daban sab uban talaka ne kuma alayat hal dai saboda wannan din da ya jingina kanshi zuwa gare shi wani mai miskini Allah kiyaye to idan zama to an san mahaifin ne aka jingina aka bar shi wannan na illa take zuwa kuma nan ne hali yazo amma idan zama to ba a san shi ba kenan wanda ya dauki dawainiya ko ya kula ko kuma ɗan uwa na bangaren mahaifiya kenan sai a samu sunan wani a sa insha Allah sai zama to baba ne amma ai ubanta ne amma bi tariqa ghairu mubashir tunda matsayin uba yake mata wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله